Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jami'an Amurka sun bayyana jiya Asabar cewa rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta ta kaddamar da harin jiragen sama da shaidu suka ce ya kashe sama da mutane 100 a wani yunkurin sake kwace Mosul daga kungiyar mayakan IS. Sanarwar da rundunar sojan Amurka ta bayar ta zo ne bayan da gwamnatin Iraki ta sanar da cewa za ta dakatar da yunkurin kwace Mosul daga kungiyar IS na ɗan lokaci, bayan da rahotanni suka ce farin kaya da dama na daga cikin waɗanda har-haren suka shafa, inji wani kakakin rundunar tsaro. Rundunar haɗin gwiwa da Amurkan ke jagoranta ta faɗa wata sanarwa cewa ta kaddamar da bincike domin tantance zargin an kuma da cewa an kashe sama da farin kaya 100 a unguwa Jijede da ke birnin Mosul a harin da dakarun haɗin gwiwa suka kai ta sararin sama kwanan nan. Sanarwar na cewa burinmu shi ne kada hare-haren su shafi farin kaya ko guda, amma kuma rundunar ba za ta fasa tallafa wa Iraki ba, sabili da dabarar kungiyar IS na amfani da mutane tana tura sawa farin kaya, tana garkuwa da mutane da kuma kai hare-hare daga wurare da ke da kariya kamar makarantu da asibitai da wuraren ibada da kuma unguwannin farin kaya. Sanarwar ta kuma ce jiragen sama rundunar haɗin gwiwan tana kaiwa kungiyar IS hare-hare akai-akai a unguwar, kuma dakarun haɗin gwiwa suna matukar kula yayin da suke shirin kai harin jiragen sama domin rage cutar da farin kaya. Jiragen yakin gwamnatin Siriya da na abokan ƙawancen Tarasha sun kaiwa 'yan tawaye hari a duk faɗin ƙasar jiya Asabar. Suka kashe mutane da dama da suka hada da fursunoni a wani gidan yarin mata na 'yan tawaye da ke birnin Idlib. Babu cikakken bayani kan harin da aka kai gidan yarin cikin dare jiya Asabar, sai dai kungiyar sa ido kan harkokin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Burtaniya ta ce waɗanda suka mutu a gidan yarin sun hada da fursunoni 16 da kuma ma'aikatan gidan yarin. Kungiyar ta ce gandurobobi ne suka kashe waɗansu fursunoni lokacin da suke ƙoƙarin arcewa bayan da harin da aka kai ta jiragen sama. A wata daban kuma 'yan gwagwarmaya sun ce dakarun gwamnati sun kai wa 'yan tawaye hari a gabashin birnin Damascus, inda aka kashe akalla mutane 16 aka kuma raunata akalla 50 a garin Hamariya. An bayyana hare-haren da gwamnati ke kaiwa a matsayin mafiya zafi cikin makonni, bayan da 'yan tawaye da ke yunkurin hambara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad suka kaddamar da wani hari na bazata a Damascus ta wajen kutsawa babban birnin ta ƙarƙashin ƙasa. 'Yan tawayen suka ce garuruwa da dama da aka kai hare-haren a lardin Hama sun kai ne tun daga ranar Litinin. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce zuwa ranar Laraba 'yan tawaye sun kusa isa sansanin gwamnati da ke birnin, sai dai masu sa ido sun ba da rahoto cewa hare-haren roka da dakarun gwamnati suka rika kaiwa babu ƙaƙƙautawa sun tilasta wa 'yan tawayen janyewa. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a Belarus sun ɗauki wani gagarumin mataki jiya Asabar kan masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin yin wani jerin gwano da aka haramta a babban birnin. An ba da rahoton kama ɗaruruwa yayin da shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ya ce 'yan sanda sun yi wa da dama daga cikin mutanen da aka kama duka waɗanda suke matuƙar buƙatar jinya. An yi kiyasin cewa kimanin mutane 700 suka yi yunkurin yin maci ta tsakiyar birnin a jerin zanga-zanga nuna ƙin amincewa da sabon haraji da ya shafi ma'aikata. 'Yan sanda da suka je wurin a manyan motoci sun kama masu zanga-zanga suka kuma riƙa dukansu da kulake. Shaidu sun ce an kuma muzantawa farin kaya da ba su dauke da makamai, yayin da wani wakilin kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce an kama akalla 'yan jarida 10. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani taron koli na musamman da aka gudana a birnin Nairobi kan 'yan gudun hijira na Somalia, shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed da ake kira Farmajo ya yi kira ga shugabannin hukumar kula da bunƙasa harkokin ƙasashe su taimaka wa ƙasarsa ta wajen samun shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da zai haɗa da sake tsugunar da waɗanda suka dawo gida. Bisa ga cewa Majalisar Ɗinkin Duniya, sama da Somaliyawa miliyan 2 ne suka rasa matsugunansu a yakin basasan da ya shiga shekara ta 26 yanzu. Yace Somaliya, 'yan Somaliya bisa raɗin kansu sun yi ta komawa gida cikin shekaru da suka shige ganin lamura ƙasarsu suna ingantuwa sanda a hankali. Sai dai shugaban ƙasar ya ce har yanzu akwai ƙalubale. Yace fari da ake fama da shi da kuma yiwuwar fuskantar yunwa wata ƙalubala ce ga waɗanda suke komawa bisa ga raɗin kansu. Ya kuma gaya wa taron ƙolin cewa bai kamata a bari ƙasar Somaliya ta sake faɗawa yanayin yunwa ba. Ƙasar Pakistan ta ce ta fara katange kan iyakarta da Afghanistan tare da ba da fifiko kan yankunan da mayaƙa ke bi suna shiga ƙasar. Babban hafsan soji Janar Kamar Javed Batwa shi ne ya bayyana haka yayin ziyarar sajiya a Asabar a lardunan ƙabilu da suka haɗa da Momad kusa da kan iyakar Afghanistan, inda 'yan ta'adda suka kaiwa waɗansu wurare na jami'an tsaro ke gadi hari. Daga baya ɓangaren kan iyaka suka kuma kashe sojojin Pakistan 5 cikin wannan watan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu, sai a gyara zama. Ga Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masaron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin maida hankali kan magewaya. Shekaru 2 ko zuwa 3 da suka gabata mun kawo muku rahoton da wata kungiya ta gabatar kan yadda matsalar rashin magewayi a makarantu suka maida ilimin ɗiyama ta baya ƙwarai da gaske a duk faɗin Najeriya, musamman ma a arewacin ƙasar. Albarkacin bikin na bana da aka yi makonni 3 da suka wuce, wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona ya ce wannan matsala tana nan, kamar yadda ya gani a wata makaranta, kuma za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Keɓaɓɓen makewayi ga ɗalibai mata yana da alaƙa da walwalarsu da kuma begen zamewarsu a haraban makaranta. Na ziyarci makarantar firamare na Nya Musala da ke garin Jalingo, mai ɗalibai fiye da 800. Shugaban makarantar Malama Jummai Dauda ta ƙoƙa bisa bukata da ke akwai na ƙarawa makarantar makewayi.
Kuna da wurin zagayawa na ɗalibai kuwa?
Muna da shi, amma don Allah lata an cire kofuna. School ta gina amma an cire kofofi, sun zamana dai suna nan rampart haka kawai. Sannan wanda suka cire kofofin kuma community area and community sun suka lalata wurare. Wurin yayi dotti, kowaye su community suna zaga a bayan gidan su lalata wuraren. To wata student ba za ta shiga ta wani bukata a ciki ba, kaga wurin ya zama shirme. Sannan wurin da aka mai dan hasken kuma aka ce na malamai.
To so yanzu babu wadatattun wurin zaga yake?
A'a, babu, domin babu wadatattun wurin da za a zaga, babu, ko irari ya lalace. Saboda kuma muna roƙon gwamnati in har za su samu su yi mana kaman da suka yi wa malamai mata da maza, su yi wa yara ma students haka, a rufe a sa musu kome da kofofi.
Malam Sanusi Guda na kwalejin ilimi mai ba da takardar shaidan digiri da ke Zin ya yi bayani bisa muhimmancin inganta makewayi ga ɗalibai, musamman ɗiya mata.
A koda yaushe mutum zai iya bukatan wajen zagayawa, sannan idan wajen zagayawa ba kyau, gaskiya yana kawo masaloli da yawa, ma musamman ga mata 'yan makaranta, don suna da kunyan da zai hana su idan sun bukaci wajen zagayawa babu, gaskiya yana zamanto abu ne mai illa sosai a wajensu. a mafi yawancin lokuta za a gina wajen zagayawan amma ba a amfani da shi yadda ya kamata. A wasu lokutan ma turan da aka gina irin wayannan ɗakunan har ya kasance lokacin da za a yi ruce ba za a samu mutane da suke lura da wajen ba. Wannan kuma da illa hakika, don mun sani cewa mace tana son sirri, sannan kuma tana so ta kiyaye kanta daga samun wasu shututtuka wajen zagayawa. Wannan shi ne ke cikin zukatansu kowane lokaci, kuma kowa ina suke. Wa'insu ma don wannan dalilin suna iya zama ba tare da sun zagaya ba na awanni, na sa'o'i da yawa. Don idan wajen ba kyau suna kiyamatan wurin, ba za su iya zuwa su zagaya ba. Gaskiyar maganan kenan.
To in ba su zagaya ba suna cikin matsi, wato duk abin da ake koyarwa
ba za su fahimci abin da ake koyarwa ba. Don wayannan abubuwan ya zama abu tilasa wanda ya kamata dan adam ya yi shi a lokacin da ya kamata ya yi shin kuma.
Samun da ilimi ga ƴaƴa mata yana da muhimmanci saboda rawa da suke takawa a iyali. Masana na ganin kamata ya yi a kawar da duk ababe da ka iya kore su daga makarantu, musamman ma rashin ingantaccen makewayi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da bada gudummawa wajen kawo ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata. A jihar Kaduna, ƙaramar hukumar Sabon Gari ta samu irin wannan tagomashin kamar yadda babban sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Malam Muktar Sa'idu ya yi wa wakilin sashen Hausa Iliya Kure ƙarin bayani.
Ilimi ya ƴa mata yana ci gaba a ƙaramar hukumar da na fito kamar Sabon Gari. Ina shaidar maka muna da organization da suka shirya suna nan suna yi. Misali teaching hospital na Zaria. An kawo suna da organization na doctors wanda suke shiga ƙauyuka domin ilmantarwa. Na tabbatar ma bai wuce sati biyu ba yaran nan sun zo sun displaying wani abu bisa ga ilmantarwa da suka samu. Ya nuna shugaban ƙaramar hukuma da wannan abu ya sa su ya ce tabbas duk gudunmuwan da suke nema ya su wajen shi, kuma muna ganin ci gaban su. Sun zaɓi yara ne kuma ƙauyaku, remote ƙauyaku suka zaɓa, suka fito da yaran nan bisa abubuwan da yaran suka yi. Mu ma manya da muka je wajen mun ilmanta. So don haka ƙaramar hukumar Sabon Gari ana samun ci gaba ba kaɗan ba. Kuma yanzu har matan aure sun shigo a primaries, waɗanda da suna ganin sun basi ba yanzu sun gane amfanin shi, sun shigo. Yanzu da zaka shiga community kamar na Cikaji, na shiga last week na dauka na ce waɗannan malamai ne ko menene, aka ce ai matan aure ne. Yanzu suka gane ilmantin wannan ilimin da suke na mata, yanzu sun shigo suna karatu. So sai godiya domin wannan abin yana karuwa sosai, kuma muna ganin ci gaban shi. Akwai ci gaba kwarai da gaske.
Gwamnatin jihar Sokoto ta ce kashi 60 cikin 100 na malaman makarantu da suke jihar ba su da kwarewa. Wakiliyar sashen Hausa Maryamatu Muhammad ta tattauna da shugaban kwamitin matakin gaggawa ta fuskar ilimi da gwamnatin jihar ta kafa, wato Professor Riskuwa Arabu Shehu, kan wannan batu.
Abin da ke faruwa da muka fara aiki mun dibi cewa akwai buƙatar a dibi matsalolin da ke haddaban ilimi a jihar Sokoto. Ɗaya daga ciki shine malaman da ke koyarwa a duka makarantu. A makarantun da muke da na primary wadanda ake kira basic, nan ne muka gano cewa akwai malamai da dama waɗanda ba su da takardar shaida ta cewa su ƙwararrun malamai ne. Suna da wasu takardu, amma dai abinda dokar ƙasa ta ce, ƙasa ga takardar ƙwarewa ka koyar a manan matsayi ita ce ta NCE, wanda wasunsu suna da takardu na sakandare, wasu ma suna da diploma, wasu ma babban diploma, wasu ma za ki isko kila suna da degree. Amma dai ba su da takardar shaida cewa su ƙwararrun malamai ne. To muka gano cewa idan har mutum zai koyar da abu, akwai matakan da ya kamata a ce shi kai ne an koya mai waɗanda za su ƙarfafa yadda zai koyarsuwa. Muna nan mun tantance kuma muna ci gaba da ƙara tantance su tare da ma'aikatar ilimi da sauran ma'aikatan ne da ke da haƙi. Abinda muke so cewa waɗanda ya kamata a sa su je su yi wannan karatun su ƙara gogewa, za a sa su su je, gwamnati za ta biya su yi. Waɗanda kuma muna ganin ma shaida takardunsu ma ta yi ƙasa ƙware, to a janye su ma a kai su wani wuri a kawo waɗanda su suna da takardar, domin ba ka ƙarfafa ilimi ba tare da samun ƙwararrun malamai ba.
To da shike an gano waɗannan malaman da kan harkar malanta ba, to waye zai bar da kurkin waɗannan idan kuka jaye su daga makaranta?
Ai, a halin da ake ciki akwai da dama waɗanda na zaune ba su da aiki kuma suna da takardun ƙwarewar, kuma sukiyansu da suka aiki a ba mun ce a janye su ne gaba ɗaya, ba dukansu kashi 60 bisa 100 bane za a ce gaba ɗaya a janye su, saboda muna da tsari na cewa wasu daga cikin su za a biya su je su yi karatu, wasu kila NCE za su je su yi na zuwa karatu na dindindin, wasu kuma kila ta NCE ko kuma diploma na harkan koyarwa ta bangaren wannan makarantar da ake kira NTI. Wasu kuma daga cikinsu za mu shi tsari wanda jami'ar Usman Danfodio da jami'ar ta jiha ta Sokoto da makarantar koyarwa ta Shehu Shagari za su hada karfi su fito da su ma wani program wanda zai sa su samu ƙwarewa kan koyarwa. To a ran da yanzu muna nan duk muna wannan kididdigar.
To da shike yanzu ana neman cewa malaman ku su zai ga harkan malanta, to yaya kayayyakin aiki musamman ta fannin kimiyya, kuna da kayayyaki isassu?
A gaskiya ba bu cikakkin kayayyaki a duka makarantun ne, wasu suna da wasu ba su da, wasu suna da isassu ko kusa da isassu zance. Abinda muke yanzu domin mu tabbatar da matsaloli a koci, shi yasa muka hito da tsari na cewa duk makarantar da ke jihar nan za mu je za a diba ta daya bayan daya, abin da ya shafi dangane da dalibai, malamai, dokokin aiki da yadda ake yin aikin, wurin zama na dalibai da azuzuwa da wurin kwana, abin da ya shafi wurin malamai na ofisoshi da kuma wurin zaman su, duk dai abin da ya shafi makaranta wanda ya kamata a ci an tanada, mu gano me akwai ƙasa, ina matsala take, yaya gibin yake, nawa ya kamata gwamnati ta tanadi domin ta cike wannan gibin, wani lokaci za a diba a yi, waɗanne ne a dole maza-maza a yi, waɗanne ne kuma sai kila nan da ɗan watanni ko shekara guda haka.
To wani irin kira za ka yi wa su waɗannan malaman da ba su ƙware ba, kamun ma ku tantance su wani irin matakai ya kamata su ɗauka mu kai su?
Kiran da nake musu shine su ba da goyon baya a taimaka domin a ƙarfafa su. Gwamnati shirye take ta yi wannan taimakon, kuma ba wanda ake son ya rasa aikin shi, kuma ba ma tunani a ce wai za a sallame su aiki, ya da a yi mu taimaka musu su ƙarfafa, shi ya abin da ake kokari su, duk muna fatar kuma za su fi. Ƙarin bayani shine muna kira ga kowa da kowa, domin harkar ilimi na kowa ne, ƴaƴanmu ne da jikokinmu da muke son mu tabbatar cewa zuwa gaba su ma sun samu rayuwa mai inganci, saboda haka kowa ya kamata ya shigo cikin wannan tsarin, shi ba da gudunmuwar da ya kamata.
Daga nan na sadu da shugaban kungiyar malamai ta jihar Sokoto, wato NUT, Chairman Chika Maidama Alkalawa, wanda ya yi mana ƙarin bayani ko haske game da matsalar.
Sunana Chika Maidama Alkalawa. To gaskiya wannan rahoto da kisa gaskiya ba gaskiya bane. A cika kashi 60, ban da hana a ce kashi 60 sun cancanta ba, bisa kashi 40 so ba sun tada ba. Ba 60 ba. A kasa dai mashi yawan malaman jihar Sokoto sun cancanta zama malamai. Kalilan ne abin da shan ba, ina tabbatar da haka. Don haka kun ga hoto, ina tabbatar da ni sun ga dogara gare shi da ba da wani bayani. Da ba da wani hoto cewa kashi 60 ba sun cancanta ba. Ba gaskiya bane.
To ranka ne da irin matakai ne ya kamata a dauka domin a samu cancantar malamai da suka dace da za su koyar da iya a jihar Sokoto?
Abu hanyoyin da kawai abin sha da yawa ce. Kan farko malaman da ma an nan suna ko zama ya wani mun yi da ba a tura su ko su yi kaza da su kara training su kara kusa-kusan da zai zara su cancanta zama malaman. Duk wani ilimi na malami a ba su shi, akwai jami'o'i, akwai kudin ilimi, akwai wasu outreach training programs wanda ake misali kamin wasu colleges misali education kana ko ana afa su a inda za su cika koden da su kan zaba cin chapter 2 this is the only way is the best way to actually achieve the zaba cin chapter 2 malamai ko da aka yadda zaka wata
to kana sanya da cewa professor Iskuwa Shehu Ardo shine ya chairman na doka ta bace a wannan harkar taku ta harkan ilimi da jihar Sokoto
na ko sai ko ni kana member ne ki irin
to baka gamsu da binciken da suka yi suka gano haka din ba
to da shine shine ne ga miki cewa da dai a mun arji a ga mun cewa akalla kashi 60 sun cancanta kashi abin da ba su suka ba
to dangane da yadda muka yi hira da shi professor Iskuwa Shehu abin da yake cewa yawancin malaman da ba su cancanta ba cewa to za a maida su wansu ma'aikatin ne sauran wansu a maida su makaranta da dai sauran su yaya ka gamsu da haka nan
eh na gamsu da haka nan kwarai abinda an magana abinda ake magana ne yanzu ke gane
eh
wanda aka ga cewa suna iya doka horo na malamai a basu na wasu malamai wanda kuma an yi kansu bai doka horo su wasu malamai sai aka so ta wata ma'aikata ta yi da su wannan dai ne bismillah Allah
to shikenan ko akwai wani karin bayani da kake so mai saurare ya sani
abin da karin bayani da kurin shine ina kira gwamnati ta kanta ka gaugawa ta bada horo ga su na malamai da su ta bani dole zaman ba a samu wai a samu tunko da wanda yake zuwa alaka zaman da kusa kallon cikin jiya sokoto shekuce kiyana
Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
A yunkurinta na farfaro da harkar ilimi a jihar Niger, gwamnatin jihar ta ayyana kashe naira miliyan 300,000 domin inganta makarantu tara. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoton da Mustafa Nasir Bazari ya aika mana.
Wannan mataki dai yana zuwa ne a daidai lokacin da bangaren ilimin ke matukar buƙatar kulawa ta musamman a yankin arewacin Najeriya. Makarantun da gwamnatin jihar Niger za ta gyara dai sun hada da kwalejojin kimiyya na mata da kuma makarantun jekaka dawo. Hajiya Fatima Madugu ita ce kwamishiniyar ma'aikatar ilimi a jihar Niger.
Makarantun tara nan kuma da muka ware za mu kashe wurin kudi biliyan 3 da zai gyara makarantun nan inda ya kamata da yara za su zauna su ma su ji dadi malamai su ma su ji dadi
wani irin gyara ne za a yi a wannan makarantun
gyaran da za a yi a wannan makarantun gyara ne mai dimbin yawa za a katange makarantun ajujuwan da yaran suke a sandara su duka za a kokware su a gyara su wurin kwanciyar yaran za a gyara su wurin da suke cin abincin da muke ce madani hall duka za a gyara su makarantun gaba ɗaya ne za a gyara ba inda za a bari ƙarin bayani kuma duk da gidan malamai dan in malami bai samu wuri mai kyau ya kwanta ba ta ya zai samu ƙwazon yin koyarwa kaga wannan bai cancanta ba saboda haka wannan gwamnati ta ba da umurni duka gidan malamai da aka capturein za a yi gyara duk a gyara gidan malamai
daga bisani dai na ziyarci wasu daga cikin waɗannan makarantu da ake yi ma wannan kwaskwarima har ma na zanta da wasu shugabannin makarantun da farko dai ga Hajiya Safiya Jibril shugaban kwalejin ƴan mata da ke Kwantagora
wallahi ko idan ka dudduba ko ina ko ina yanzu pes alhamdulillah
to ya butun kayan aiki fa an saka
eh to ka san yanzu ba a gama ayyukan ba amma dai wallahi kowane lokaci suna bugo mani insha Allah rabu ga munan zuwa
so dai wasu suna tsokaci a maimakon a maida hankali wurin gyaran azuzuwa da sauransu kukan kuma malaman na ya kamata a ce an ba ku kulawa ta musamman me zaki ce akan wannan
malami shi ma dole a taimaka mishi dan dole ya samu makwanci mai kyau yadda zai zauna ya nakalci fannin da yake so ya koyar ya zo ya koyar ma da yara
Ita ma dai Malama Balkiso Ahmad shugabar makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Tagina ta bayyana cewa
To lalle muna godiya ga gwamnatin jiha da ta tosaya mana ta saka mu cikin wannan gyara na makarantu saboda mun samu iska da yazo ya taba mana gyara mai yawa kusan dukka azuzuwa da wurin kwana yara da ofisoshi na malamai ba inda bai tabu ba a tsugunan muke tun me da wannan abu ya faru yanzu tun da gwamnati ta ji koke-koken mu har ta shigo da mu cikin gyara lalle muna murna kuma mun gode sosai da saka mu a cikin wannan gyara zai mana tasiri sosai wajen haɓaka ilimin wannan makarantar
yanzu wannan makarantar take kina da isassun malamai
babu su kan yanda take da girmanta da tsuhanta duk malaman mathematics da English aro ma muke yi, ba mu da permanent staff na wa'annan subject. In ka duba sciences suma sai muna amfani da corpus da PTA staff wanda suke biya suna yi, amma ainihin malamai na gwamnati babu su isassu.
Yanzu malamai nawa kike da su nan ainihin na gwamnati?
Da 18 uku suna course, sauran 15 a ƙasa.
Malama Aisha Aliyu ita ce shugabar makarantar kimiyya ta ‘yan mata mai suna Maryam Babangida Girls Science College da ke Minna. Ta ce sun yi farin ciki da gyaran, amma kuma suna matuƙar buƙatar na'urorin zamani a makarantar.
A kawo muna na'urori waɗanda suke na zamani, ba irin na da da ake amfani da su ba. A yi ƙoƙari a kawo mana waɗannan na'urori wanda zai taimake ‘ya’yanmu su gane kan cewa idan aka haɗa wannan da wannan ga yanda wancan zai zamanto, ko kuma a kawo mana su skeletons, human skeletons wanda yake latest human skeletons wanda yara za su iya gane waɗannan jikin mutum daga waɗannan ƙasusuwa ɗin. Na'urori dai na zamani abinda muke so gwamnati su duba mana kenan, ko kuma ma wajen kwanan ‘ya’yanmu ma waɗannan bunks, abinda ake kira bunks wato gado kenan mai haye biyu. To muna son su ma andan za gwamnati za su taimake mu sai su kama yaran nan shi ma wanda yake na zamani.
To amma me masana ilimin ke cewa akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger? Alhaji Adamu Erana mai sharhi ne akan harkokin ilimi a Najeriya.
Dukkan su suna da muhimmanci domin makarantun dama suna nan wa'annan ake gyara su. Yaro shi ma in ya ga wurin gyara amin ya ga makaranta mai kyau yana ƙara masa, malamin da ke koyarwa ma in ya ganshi a makarantar da ya dace komai na da kyau, abubuwan da yake bukata na wannan koyarwan suna nan, yana ƙara haraka.
Amma wasu na ganin tsaba kuɗin da aka ce za a kashe wurin gyaran makarantun nan kamar sun yawa, me zaka ce game da wannan?
To makarantun da za a gyara ina so ka fahimta, yanzu abinda ake saya kai kanka tumatir, in ka je saya ba ma mai sai da tumatir sai ya ce maka dola ta ƙara kuɗi ba, me ya hada shi da makarantar dola shi da ya noma?
Wato kun dai ga musu da
yawanci abubuwan da ake saya kudaden su sun daga, saboda haka duka abubuwan da gwamnati za ta yi tunda ba za ta yi da kanta ba direct labor take yi ba, kwangila take bada. In ko za ta bada kwangila kaga ko ai dole wanda zai kwangilan nan an bashi ne dan ya samu wani abu. To kuma makarantun guda nawa ne in ka lura da ai suna da dan dama ko?
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.
Masu aro da wannan Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Jama'an Amurka sun bayyana jiya Asabar cewa rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta ta kaddamar da harin jiragen sama da shaidu suka ce ya kashe sama da mutane 100 a wani yunkurin sake kwace Mosul daga hannun mayakan IS. Sanarwar ta rundunar sojan Amurka ta zo ne bayan da gwamnatin Iraki ta sanar da cewa za ta dakatar da yunkurin kwace Mosul daga kungiyar IS na ɗan lokaci, bayan da rahotanni suka ce farin kaya da dama na daga cikin waɗanda hare-haren suka shafa, inji wani kakakin rundunar tsaro. Jiragen yakin gwamnatin Siriya da na abokan ƙawancenta Rasha sun kai wa ‘yan tawaye hari a duk faɗin ƙasar jiya Asabar, suka kashe mutane da dama da suka haɗa da fursunoni a wani gidan yarin mata na ‘yan tawaye da ke birnin Idlib. Babu cikakken bayani kan harin da aka kai gidan yarin, sai dai ƙungiyar sa ido kan harkokin bil'adama a Siriya mai cibiya a Burtaniya ta ce waɗanda suka mutu a gidan yarin sun haɗa da fursunoni 16 da kuma ma'aikatan gidan yari. ‘Yan sandan kwantar da tarzoma a Belarus sun ɗauki wani gagarumin mataki jiya Asabar kan masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin yin wani jerin gwano da aka haramta a babban birnin ƙasar.
Masu sauraronmu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Alhaji Gumel ke cewa ku huta lafiya.